kwa saurare sashin fasar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu jahuran Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM ne radio amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dadol da kuma niyyar muryar Arewa a Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma si za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Wa sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim Ka Almasi Garba ne da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan hantsi na ranar Juma'a 20 ga watan Yuli. Bayan labaran duniya za a ji rahotannin mu dake cewa daga ƙarshe dai an tsaida ranar gudanar da zaben cike gurbi na kujerar majalisar dattawa mai wakiltar Bauchi ta Kudu. Za kuma a ji takaddamar da ake yi kan bashin da ake bin jihar Adamawa ko ko bashin da ta ansu. Maryam Dauda za ta shigo da shirinta na kallabi, Naziru Ahmad Hausawa kuma ya shigo da shirin jaridun Amurka. Kai muna kuma tafama da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Amma duk waɗannan sai fa insha Allah labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Ana kan tattaunawa tsakanin Amurka da Rasha dangane da wani taron koli na biyu da za a yi tsakanin shugaba Trump da takwarar aikinsa Putin. A cewar sakataren yada labarai ta fadar White House Sarah Huckabee Sanders. Sanders wacce ta bayyana hakan a shafin sada zumunta a jiya Alhamis ta ce shugaba Trump ya nemi mai ba shi shawara kan harkar tsaro na ƙasa John Bolton da ya gayyaci Putin zuwa Washington nan da lokacin hunturu kuma tuni har tattaunawar ta yi nisa. A lokacin da aka sanar da daraktan tattara bayanan sirri na ƙasa Dan Coats a wani taro a Colorado kan batun zuwan Putin nan da wasu watanni sai ya ce za su yi dubi kan hadarin da za a iya fuskanta a fannin tattara bayanan sirri za kuma su sanar da shugaba Trump. Sanarwar yiwuwar sake haduwar shugabannin biyu na zuwa ne kwanaki uku bayan haduwar da suka yi a Helsinki taron da ya haifar da suka daga manyan jam'iyyun Amurka biyu saboda Trump ya goyi bayan Putin kan matsayin da ya dauka cewa Russia ba ta yi katsalandin a zaben Amurka na 2016 ba domin tallafawa Trump din ya samu nasara. Rasha da China sun nemi ƙarin lokaci domin yin nazarin buƙatar da Amurka ta gabatar musu na su daina sayarwa da Koriya ta Arewa albarkatun man fetur, inji wasu jami'an diplomasiya. A makon da ya gabata, Amurka ta miƙa wannan buƙatar ga wani kwamitin Majalisar Ɗinkin Duniya mai saka takunkumi domin a dakatar da jigilar kayayyakin man bayan da ta zargi Koriya ta Arewa da shigar da kayayyakin man ta haramtacciyar hanya, wanda hakan ya zarta adadin man da majalisar ta amince mata ta riƙa shigarwa ƙasar. Wannan takunkumin gindaya adadin man da za ta shigar na daga cikin jerin takunkuman da kwamitin sulhu na majalisar ya saka mata a watan Disambar bara a matsayin martanin gwajin makamai masu linzami da ta yi, wanda ita Koriya ta Arewa ta ce za su iya kaiwa ga ko'ina da wato ko'ina a doron ƙasa Amurka. A taron da shugaba Trump suka yi da takwarar aikinsa Kim a watan Yuni a Singapore, Kim ya amince za su wargaza makamansu na nukiliya. Sai dai gwamnatin Trump ta ce takunkuman da aka kaba mata za su ci gaba da kasancewa har sai ta ga an fara ɗaukar matakan kwance ɗamarar makaman wanda har yanzu ba a fara ba. Wani babban jami'in tsaro a jamhuriyar Nijar ya faɗa muryar Amurka cewa ayyukan da ƙungiyoyin tsagiru da dama ke gudanarwa a kan iyakokin ƙasar na barazana ga harkokin tsaro ga Nijar ɗin da baki ɗayan yankin. Ministan tsaro Kallamu Tari ya faɗa muryar Amurka cewa ƙungiyoyin tsagirin waɗanda ke da alaƙa da ƙungiyoyin IS da Al-Qaida na da babban haɗari ga ƙasar, za kuma su iya kutsa kai cikin ƙasar idan har mahukuntan yankin ba su ɗauki tsauraran matakan kariya ba. Ya ƙara da cewa barazanar ƙungiyoyin ka iya shafar tsaron nahiyar Turai idan har suka samu damar kafa tunga a ƙasar ta Nijar idan aka yi la'akari da kusancin ƙasar da Libya, lura kuma da yadda Libyan ba ta da tsayayyar gwamnatin da za ta iya daƙile tsagirin daga tsallakawa zuwa nahiyar Turai. Wannan gargaɗin da ya fito daga bakin babban jami'in tsaron ƙasar ta Nijar dangane da tsagirin ya biyo bayan wani rahoto da ya nuna cewa Amurka ta fara kintsa jiragenta mara matuƙa a wani yunkuri da take yi na tattara bayanan sirri domin gano maɓuyar ƙungiyoyin tsagirin a yankin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo Joseph Kabila ya ce za a gudanar da zaben shugaban ƙasa a ranar 23 ga watan Disamba ba tare da ya bayyana makomarsa a siyasance ba. Kabila ya bayyana hakan ne a wani jawabi da ya wa 'yan ƙasar a jiya Alhamis ta kafar talabijin, inda ya fito ƙarara ya bayyana cewa yana mutunta kundin tsarin mulkin ƙasar. Sai da 'yan adawa na fargaba cewa akwai yiwuwar ya ƙi sauka daga mulki. A dai shekarar 2016 wa'adi biyu da doka ta sanar da mai suka kare, amma sau biyu ana dage zaben saboda tarzoma da rikicin tsagiru masu dauke da makamai da kuma matsalolin shirya sabon zabe a kasar. Sakamakon wani bincike da aka fitar ya nuna cewa Korea ta Arewa da Eritrea su ne kasashen da aka fi samun matsalolin aikin bauta a duk fadin duniya. Binciken na alkalman ayyukan bauta na shekarar 2016 da aka fitar jiya Alhamis ya yi kiyasin cewa mutum miliyan 40.3 a duk fadin duniya na fuskantar matsalar wato bauta. Binciken ya bayyana ayyukan bautar da mutane a zamanance a matsayin safarar mutane da tilasta musu yin aiki da bautar da su saboda bashi da auren dole da cinikin yara kanana da kuma shi kansa cinikin bayi. Rahoton ya nuna cewa Korea ta Arewa ita ce kasar da aka fi samun wannan matsala ta bauta, inda mutum daya cikin kowane kashin mutane 10 ke fama da wani nau'in aikin bauta, yayin da kasa take tilastawa akasarin jama'ata yin aikin.
Babu Lalo, aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington. Kamar yadda aka ji, an tsaida ran 11 ga watan Agusta don gudanar da zaben cikin gurbi na kujerar majalisar dattawa mai wakiltar Bauchi ta Kudu. Ga Abdullahi Muhammad da cikakken rahoton.
Kwamishinan hukumar zaben Alhaji Ibrahim Abdullahi ya shaidawa taron masu ruwa da tsakin cewa biyo bayan samun takardar izinin gudanar da zaben cike gurbin ne daga majalisar dattawa, hakan ya bada dama don fara aiwatar da shirye-shiryen gudanar da zaben a ranar 11 ga watan Agustan wannan shekara, kimanin makonni 3 masu zuwa. Sannan ya ci gaba da cewa,
ba kasudin da yasa na kira kuma na tara 'yan jaridu da kuma masu ruwa da tsaki shine in gaya musu cewa abun da ake jira da na izini a fara shirye-shiryen zabe an riga an same shi 11 ga watan Agusta na 2018 za a yi zabe na maye gurbi insha Allah. Kuma mun tara su muna neman goyon baya a yi shi cikin zaman lafiya da lumana ba tare da tashin hankali ba. To kananan hukumomi dai guda 7 ne, cibiyoyin kada ƙuri'u kuma gaba daya 1934.
Babu a kasa a tsare kenan?
Ai, akwai a kasa a tsare, sai dai akwai bayan ka kasa to akwai dan distance din da zaka bari
dan tazara.
Dan tazaran da zaka bari ka je ka tsaya can kana sauraron har a abin nan, ba wanda zai hana ka.
Daga bisani kuma na zanta da shugabannin jami'un siyasa da ma waɗanda suka bayyana aniyar su na yin takara.
Sunana Bako Husaini, ce sakatare na APC na jihar Bauchi. Kamar yadda ka sani daman, ai ita kowace jam'iyya inda za ta kace shiga zabe, to ala kullu halin a kullun a shirye take, kuma ba ta da lokacin da za ta ce yau a zaune take, musamman ma jam'iyyar irin ta babbar jam'iyyar irin ta APC, ka san ba ta da lokacin da aka ce yau ba ta shirye-shirye, ba ma wannan zaben cike gurbi ba, har zabe mai zuwa na 2019 insha Allahu Karim, tintinin ta ci gaba da shirye-shiryen gudanar da shi. Kuma abinda take addu'a Allah sa Allah nuna mana wannan lokaci a yi shi lafiya, a hada lafiya.
Sunana Honorable Sani Muhammad Bura, State Chairman na Green Party of Nigeria GPN na jihar Bauchi. Kuma mu kasancewa Green Party muna da dan takarar mu Malam Dr. Isa Gudu Matuwar Lambauchi, saboda haka muna neman wannan al'amari a gurin Allah, kuma muna neman a gurin jama'ar jihar Bauchi, musamman mutanen Bauchi ta Kudu. Muna fatan Allah zai ba mu nasara insha Allah. INEC ta yi bayani cewa dukkan tsare-tsare sun riga sun tsatsara, kuma jami'an tsaro sun yi bayani, sannan dukkanin masu ruwa da tsaki da abin ya shafa mun zo wannan taro, kuma kowa ya fada a shirye yake.
Sunana Honorable Garba Dahiru Salankin Bauchi, kuma dan takarar sanata na Bauchi ta Kudu insha Allah a jam'iyyar PDP. Definitely dama ina cikin wannan takara kamar shekara ɗaya da wani abu da suka wuce, kuma wannan takara na cike gurbi ina ciki, kuma na fatan Allah ya wuce mana gaba.
Zaben cike gurbin dai zai zama manuniya ce ga yadda siyasar Bauchi za ta kasance a sauran zaɓuɓɓuka masu zuwa a shekara ta 2019. Abdulwahab Muhammad, muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To, a gaida na musamman, kafin mu ci gaba bari mu nufi shiyar Habasha. Ta gaishe ki, bari mu kuma kada jihar Adamawa inda ake cece kuce kan adadin bashin da ake bin jihar. Ibrahim Abdulaziz, gare ka.
Honorable Abdullahi Firimbe, tsohon kwamishinan yada labarai da ke zama sakataren jam'iyyar PDP a jihar, ya ce abin takaici ne yanzu bashin jihar Adamawa ya koru bayan na shekarar 2015 na naira biliyan 30 da doriya zuwa sama da naira biliyan 60 a cikin shekaru uku kacal da gwamnatin APC ta yi a jihar.
Ma yanzu maganar da muke yi da kai, mun ga kuɗaɗe wanda aka samu daga wajen gwamnatin tarayya zuwa gwamnatin jihar Adamawa. Daga ciki lokacin da aka zo gwamnatin nan, an ce akwai bail out, an samu wannan kuɗi wanda ya kamata a ce an ba wa mutane hakkokinsu da wasu ayyuka ko a gansu a ƙasa, ba mu gani ba. An zo kuma bayan wannan an kuma maganar Paris Club, wanda ya kamata a ce su ma duk wasu haƙoƙi na jihar nan ko wasu abubuwa mu gansu a ƙasa, ba mu gani ba. Uwa uba, yanzu da gwamnatin PDP ta yi mulkin jihar Adamawa na tsawon shekara 16, basu suka da ta ci bai wuce biliyan 30 da wani abu ba. Amma yanzu maganar da nake maka, an ci bashi sama da biliyan 30 da a ƙasa da shekara 4. To ina kuma yau in mun tafi har izuwa wani lokaci, misali za a kai shekaru 8 ko kuma shekaru fiye da haka, kaga jihar za ta zo ta gurgunce ne, ba inda za mu iya zuwa, babu wani abu da za mu yi na ci gaba a wannan jihar din. To kaga dole ire-iren waɗannan abubuwa mu fito mu gaya wa duniya, saboda a san a sama abun mafita.
Kamar dai jam'iyyar PDP, su ma yan ɓangaren Integrity na jam'iyyar APC da ke mamulki jihar, sun ko nuna ɓacin ransu ne game da waɗannan basussukan da ake zargin gwamnatin jihar ta ci a waɗannan shekaru uku. Malam Aminu Abdullahi Gambar Gug da ke ma zama kakakin 'yan Integrity ya ce duk da cewa jam'iyyar ta APC ne ma ke mulki, da mako akwai fa buƙatar sanin yadda ma gwamnati ke ciwo bashi, da ma kuma yadda take kashe kuɗaɗen jihar domin 'yan ƙasa su sani.
Daga hawan gwamnatin jihar Adamawa a yau ta yi watanni 38 a kan karaga da waɗannan maƙudan kuɗaɗe da ake turowa. Wannan gwamnati ta jihar Adamawa, wadda mai girma Sadaunan Mobi Bindo Muhammadu Jibril yake jagorantar wannan gwamnati, ta karɓi bashin da a shekaru 16 ba a karɓi wannan bashi ba. Bashin da aka sani ake bin jihar Adamawa a waɗannan gwamnoni guda huɗu da suka shuɗe shi ne kuɗi naira biliyan 35.7. Amma yau abun mamaki, hawan wannan gwamnati na jihar Adamawa, daga ran da ta hau aka rantsar da ita watan Mayun shekarar 2015 zuwa yau, ta ci wa jihar Adamawa bashin kuɗi naira biliyan 34 ita kaɗai. Yau adadin bashin da ake bin gwamnatin jihar Adamawa shine biliyan 99.7, kamar yadda wannan kungiya ko hukuma da ke taimakawa wajen a fitar da yadda ake mulkin al'umma dalla-dalla, wadda ake kira NITI, wato Nigeria Extractive and Industrial Transparency Initiative, ta bamu wannan rawu.
To sai dai ku a martaninta, gwamnatin jihar ta bakin kwamishinan yada labaran jihar Adamawa Ahmad Sajo ta yi fatali ne da waɗannan zarge-zargen da 'yan jam'iyyar Adawa da kuma 'yan Integrity na jam'iyyar APC ke yi a yanzu.
Mu ba mu ci bashi a wurin kowa ba. Ba mu can bashi, dabara ce muka fitar ta tabbatar da manyan ayyukanmu. Dabarar nan kuma dabara ce wadda ya kamata kowace gwamnati in ta sami kanta a yanayi da muke ciki in ta dau wannan dabara.
Kawo yanzu bashin nawa Adamawa ake binta a hukumance?
A'a, ni ba zan iya gaya maka wannan ba, don ba ni ne kwamishinan kuɗi ba. In nace zan gaya maka, wallahi na maka ƙarya.
To nawa kuka samu kawo a lokacin da kuka hau gwamnati?
A'a, wannan ma ba ni ba kwamishinan kuɗi ba ne. Amma dai na sani cewa a lokacin da muka karɓi gwamnati a ran 29 ga watan Mayu, hatta albashin wannan watan ba a biya ba kuma babu.
Wannan ce kucen dai na mako zuwa ne a ƙasa da watanni 5 da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya zo jihar Adamawa domin bude taron yaƙi da cin hanci da rashawa, wanda kuma lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da kulliya za ta biya kuɗin sabulu ko kuma a'a. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahima, yanzu kan bari mu koma gefe guda Maryam Dauda ta gabatar mana da shiri na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Amina Nuruddin, mai kungiyar Almajira Initiative. A cikin shirinmu na wannan makon, za ku ji ƙarshen hira ta da ita. Ga tambaya ta gaba da na yi mata. Kama waɗanne irin matsaloli ne zaki ce kika lura mata suke fuskanta a Najeriya musamman ma dai a arewacin kasar?
Abin daya, abin da zan ce ba wai mata ne ba a karatu bane, idan su da yawa kaman kana tare da wanda bace ba su da sani kwarai na kan arewacin Najeriya za su ce muda ma ai ba zuwa makaranta suke yi ba da ɗaiɗai suke zuwa. Kuma sai ka ga ɗin haka ne, amma saboda ni na yi karatu ina da yayye, ina da ƙanne, ina da ƙannen baba da yayyen baba da suke karatu, kana da ƙawaye da kasan mutane fiye da ɗari zuwan mutane da suke karatu, sai ka ga abin ba haka ba ne. Amma me dama ne da ba a bamu wani abin sai a ga su don kai mutum ne da ba ka iya ba, amma kuma sai ki ga in an sa mutum kuma sai a ce ka ga ita ce ta yi aikin ma na ƙwarai. Wani abin kuma za ki ga kamar sun kayi aure, kana tunanin kula da gida, kana tunanin ka ji aiki ya zai kullum maka da ya irin haka, wata sa a sa kai dai suka ga mun dakatar da aiki ne na ɗan lokaci, da kuma kwata-kwata ma suka ga wani shi kenan, kuma shi magana aiki ta ƙare. To ni a gani na shi ne kawai ɗan matsalolin da muke fuskanta, amma to almajira abin da muke kokari shi ne nuna ma mata wannan macen ɗan garin ku ce ga abin da ta yi samu ta yi da rayuwarta, duk da ta haihu, duk da ta yi aure bai hana ta ba, ke ke ma za ki iya. To ƙarfafa gwiwan mata yana da amfani ƙwarai da gaske. Sannan to da yawa za ki ga ki karanta, za ki ga babanta kuka za ku su ma iyayen maza da mazajen mu da yayyen mu da ɗanan mabiyan mu akwai hada maza, suna gani irin haka za su ce eh to gaskiya in dai har wannan mace kaza daga wuri kaza garin ɗan garin ku ma ce kuma ga irin abubuwan da ta yi, ni na ta sake nan za ta iya irin haka ɗin nan, kuma akwai abin da ya zai tsayar da ita, kuma ɗin zai tsayar da ita ɗin ba ita ma iyata ko ƴar uwata ita ma sai in gaba abin da zai iya tsayar da ita ɗin.
To wannan batun damar da kika yi, kina gani al'ada ce ta sa ake kamar dannewa mata damar da ya kamata a ce sun samu, ko ku me ke kawo irin haka a ganinki?
Ni dai ana wa ganin, amma abin da ke hana hakan hada yanayin yadda al'adar mutu arewa kake, masu an sani a da ɗin ma ana karatu da ba a yi da sai mata sun sai da kai karatu, sai lokacin suna da Asma Obodo ita kan kakai ta koyar da mata, kuma ta koyar da mutane sun yi ma ƙauyukan karatu. Sai al'adar mutu an saba mata su a gida haka dai, an san su ko karatu da suke koyi a gida suke zuwa su koyar da mata, ba wai su ta su ba ko a gan su haka su mata na sarauta. Ku yanzu kuma da lokaci ya canza aka ga mata suna so su fito su a dama da su, al'ada kuma ba abin da suke koyar ba a da kenan. Abin da ya kamata a yi la'akari shi ne al'ada tana canzawa. To lallai dai abin da ake yi da ba a ce kuma dole sai an makale an rike da shi, ba haka ba da za a samu ci gaba ƙwarai ba.
To kamar yanzu ta fannin ilimi, bisa ga fahimtarki, kamar wani irin ci gaba zaki ce mata sun samu, ko kuma baya ma ga ilimi da kamar kama wasu ko riƙe wasu mukamai haka a ƙasar?
In aka danganta da shekarun baya, zan ce gaskiya duk da dai ana ganin ba a ba mata damar, duk da ana ganin haka gaskiya akwai ci gaba ba kamar da ba. Da mata ɗaiɗai za su ce su taka rayuwar siyasa, ko kuma su ce suna da ambition su zama ko senator ko a ba su minista, amma yanzu za ka ga akwai mata ne suke ci kuma yan arewa, akwai mata da suke hai kuma za ka ga yara ne ba su fahimta ba da takarai ko ɗan house ko ɗan wani abu. Sannan kuma akwai a fannin karatu za ki ga mata yanzu iyaye sun yadda suka kai mata su ƴaƴan su mata karatu, haka saboda ana kai ƴaƴan mata karatu. Da ko in aka ce za a kai iyaka ta sayyadi wasu iyayen mata kuka suke za su ce za ka rasa mijin aure, za ta je ta sami miji da sure, amma yanzu mata da yawa sun yadda suna mata a kai ƴaƴan su sun san ci gaba ne, kuma suna ganin yadda mata suke dawowa yadda suke ma na damawa da su dawowa. To a fannin ilimi ba wai fita ƙasa waje kawai ba, har ma nan
arewacin
gida ya ƙaru, ana ƙara ƙarfafa gwiwan mata su karatu.
To bayan ƙungiyar almajira da kike da ita, wani ayyuka kuma kike yi?
To professionally ina aiki as an online communication strategist. Mene online communication ne? Ke kula da harkokin yanar gizo, shi yasa yake taimakona da aikin da nake a almajira, don rubuce-rubuce da duwatsu saƙonni da abubuwa ni kaɗai ke aikin, nake rubutu ma nake zuwa yin bincike in rubuta abin da na binciko, sannan yada a yanar gizo.
To dama zan ce to ina kika barar da aikin jarida, kina tabawa gefe guda ko kuwa kin bashi kina aikin kungiya?
Aikin jarida zan ce har yanzu kamar ina yi, dan sai kuma ya bagi da gizo ya canza yanayin yadda aikin jarida yake. Su ma ƴan jarida sun dawo amfani da yanar gizo gizo da yada labarai da abubuwa haka. Zan ce cikin aikin da nake da almajira ma a ta wani fanni, in kin kalle shi za ki ga aiki kamar ɗan jarida. Ina amfani da background dina na aikin jarida, ina wallafa abubuwan da ke kan shi shafin.
To yanzu malama Amina, wace shawara zaki ba mace a arewacin Najeriya?
To shawara da zan ba mace a arewacin Najeriya zama ba nata bane. Na farko dai ta je ta bi Almajira Initiative a Instagram, ka san matan da muka sa ɗaruruwan mata har da yara ƙanana 'yan shekara 18 da wanda ma ba su kai haka ba. Akwai rawa iri-iri da suke takawa da wanda ma baka taɓa zaton za ka ga macen arewa ma kila tana yi ba. To za ka ga ita dai wannan 'yan arewa ce kamar ki, duk abubuwan da za a ce yana tsayar da matan arewa bai tsayar da ita ba, saboda haka ke ma kina da opportunity ɗin da za ki fito yanzu ki a taka rawa da ke. Ke ma ki akwai abin da kike da shi da zaki al'umma za ta karu da ke, kuma al'umma za su iya ma canza al'umma saboda wannan abu.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen wannan hirar. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin ita babbar baƙuwar ta mu Amina Nuruddin da Miss Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Ta gaida Innar Iro, yanzu kuma ga Naziru Ahmad Hausawa da sharhin jaridun Amurka.
Sharhin jaridun Amurka. A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken mujallar Time ta yi amfani da hoton Trump wanda aka hada shi da na shugaba Putin mai rikitarwa a matsayin hoton bangon mujallar. Labarin ya ci gaba da cewa hoton da aka kwaba fuskar shugaba Trump da ta shugaba Putin ya zama wani sabon bangon mujalla mai jan hankali. Wannan hada fuskoki da ya fito a bangon mujallar na watan Yuli yayi kama da sauyin fuskokin manhajar Snapchat wanda ya kasance da kalar idanuwan shugabannin mai haske gami da yanayin gashin kan shugaba Trump da aka san shi da shi da kuma girar idanuwansa. Sai hancin Putin wanda bangon mujallar yayi nuni ne da rikicin da ke tattare da haduwar Trump da Putin a taron koli da aka yi a birnin Helsinki na kasar Finland. Har ila yau jaridar ta USA Today ta rawaito labari mai taken kotun magistrate ta bada umarnin kama jami'an Rasha wacce ke da alaka da kungiyar NRA ba tare da beli ba. Labarin ya ci gaba da cewa kotun magistrate ta gwamnatin tarayya ta bada izinin tsare wata 'yar kasar Rasha a ranar Laraba da ta gabata, wacce aka zarga a farkon makon da ya gabata da shiga cikin kungiyoyin siyasar Amurka, ciki har da kungiyar masu mallakar bindigogi ta NRA ba tare da beli ba har sai an gurfanar da ita a gaban shari'a. Sai mu leƙa jaridar The Washington Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken Pentagon ta karaita labarin da kafar yada labarin da Putin ke da iko da ita na cewar an kulla yarjejeniya tsakanin sojojin Amurka da na Rasha akan Syria. Labarin ya ci gaba da cewa manyan jami'an Pentagon sun faɗa a ranar Alhamis din da ta gabata cewa ba su karɓi wani umarni akan bada haɗin kai daga dakarun Rasha a Syria ba, inda suka yayyafa rahoton da ke cewa shugaba Trump da shugaban Rasha wato Vladimir Putin sun cimma yarjejeniya mai faɗi a yayin taron ƙolin da aka yi a Helsinki a farkon makon nan ruwan sanyi. Sai mu leƙa jaridar New York Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken kamfanin Facebook ya durfafa abubuwan da ka iya haddasa tashe-tashen hankula. Labarin ya ci gaba da cewa sakamakon kalubale da shafukan sada zumunta ke ƙara samu, kasar gumin kamfanin mai yada labarai ya faɗa a ranar Laraba da ta gabata cewa za su cire duk wani abu wanda ke ɗauke da gurɓataccen bayani wanda ka iya tunzura mutane har ta kai su ga cutuwa. Wannan wani sabon lamari ne a ɓangaren faɗaɗa ire-iren abubuwan da kamfanin zai sauke daga kan shafinsa. Wannan yunkuri ya biyo bayan al'amuran da suka faru ne a wurare irin su India da Myanmar da kuma Sri Lanka, inda jita-jita da aka yada a Facebook ta tada hatsaniyar kai hare-hare kan ƙabilu marasa rinjaye. Haka kuma sabuwar dokar za ta hau kan manhajar Instagram, amma banda manhajar WhatsApp wanda baki ɗayansu mallakar ta kamfanin Facebook ne. Sharhin jaridun Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka ke cewa mu zama lafiya.
Ta gaida Naziru, yanzu kan ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu.
Assalamu alaikum. Sunana Muhammad Nafi Obala, captain daga nan birnin Kebbi. BOA ina son miƙa wannan saƙon jan hankali ga al'ummar ƙasar ta Najeriya, musamman manyanmu na arewa. Ga gaskiya rikicin da ke faruwa mu talaka ba mu jin daɗinsa, kuma mun ɗaura alhakin wannan abin daga manyanmu na Arewa kuma ƴan siyasa marasa kishin ƙasar mu da kuma yankin mu na Arewa.
Assalamu alaikum jama'a, mai magana Dahi Muhammad, Gwaram local government, Jigawa state, mutanen Ilori, Kwara state. Akan maganar kuɗin nan da ake cewa za a raba wa talaka wanda aka ce an karɓo na sana ba su, dan Allah dan Annabi, muna da asibitoci a jahohin mu, a sai magunguna a kai mana, a kuma gyara mana makarantun mu, a kuma kai wasu kayayyaki kamar kujeru makarantun mu, a kuma gyara mana babbar hanyar nan ta mu ta Lagos zuwa Makera zuwa Mako da sauransu. Haza wasalin huta lafiya, mai magana Dahi Muhammad, Gwaram local government, Jigawa state, mazaunin Ilori, Kwara state.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, mai magana Alhaji Audu mai gora Kamfana, malam Madorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shi ne, ƴan majalisar dattijan Najeriya da ƴan majalisar wakilai kun ci amana al'ummar da suka zaɓe ku, domin mu talaka mun zaɓe ku ne domin ku je ku tallafa ganin Muhammadu Buhari ya magance matsalolin da suke damun ƙasarmu. Amma a ce matsaloli ne da suke damun aljihunku, ba al'ummar da suka zaɓe ku ba. Kuma da kuke cewa za ku bar ganin Muhammadu Buhari, wallahi muna murna da hakan, domin ku sani ba kun shiga majalisar nan ne albarkacin ganin Muhammadu Buhari, domin mafiya yawanku zaɓen kansuna ma ba za ku iya ci a mazaɓinku ba.
Assalamu alaikum wa rahmatullah, mai magana Hamisu Makaho na garin Maiya, jihar Dakwaro, jamhuriyar Nijar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina ma ƴan ƙaramin hukumar Jibiya ta'aziyya da jaje abin da ya faru gare su. Allah ya kiyaye gaba, Allah ya ji kambusu na wanda suka yi, Allah musu gafara. Azza sallam abuta lafiya, mai magana Hamisu Makaho na garin Maiya, jihar Dakwaro, jamhuriyar Nijar.
Yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya, amma fa a takaice.
To, ana kan tattaunawa tsakanin Amurka da Rasha dangane da wani taron koli na biyu da za a yi tsakanin shugaba Trump da takwaran aikinsa Putin, a cewar sakatariyar yaɗa labarai ta fada White House Sarah Huckabee Sanders. Sanders, wacce ta bayyana hakan a shafin sada zumunta a jihar Alhamis, ta ce shugaba Trump ya nemi mai ba shi shawara kan harkar tsaro na ƙasa John Bolton da ya gayyaci Putin zuwa Washington nan da lokacin hunturu, kuma tuni har tattaunawar ta yi nisa. Rasha da China sun nemi ƙarin lokaci domin yin nazarin buƙatar da Amurka ta gabatar musu na su daina sayarwa da Koriya ta Arewa albarkatun man fetur, in ji wasu jami'an diplomasiyya. A makon da ya gabata, Amurka ta miƙa wannan buƙatar ga wani kwamitin Majalisar Ɗinkin Duniya mai saka takunkumi domin a dakatar da jigilar kayayyakin man, da bayan da ta zargi Koriya ta Arewa da shigar da kayayyakin man ta haramtacciyar hanya.
To, masu saurare, nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu kan a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma shi Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya, da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abu da injiniyanmu na wannan lokacin Dara Smith, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a huta lafiya.